نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بين هكا dan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari dawowar mu karatu bayan hutu da muka tafi na sallar layya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun sirar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan shine majalisin mu na 129 a wannan yammaci na juma'a 26 ga watan Dhulhijja na shekara ta 1447 hijriya wanda yake dadai da 12 ga watan 6 shekara 2026 miladiya wannan shine majalisi na farko bayan hutu da muka tafi na sallah gabanin mu tafi hutun sallah idan za a tuna mun yi karatu a babin da yake bayani kan hijirar musulmai daga Makka zuwa Madina ma'ana waɗanda suka musulunta ƴan Makka mun yi karatu mun ga yadda suka yi hijira daga garin Makka zuwa Madina yayin da mutanen Madina suka karbi da awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galibinsu suka musulunta kuma suka kudiri aniyar taimakawa duk wani wanda yake musulmi da zai yi hijira ya koma gare su za su taimake shi kamar yadda za su taimaki matayensu da ƴaƴayensu to babin da za mu tashi kansa a wannan yammaci shine darun nadwa darun nadwa a wani katon gini ne ko in ce hall ko zaure wani katon zaure ne a cikin garin Makka da kakan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gina shi saboda mutanen Makka su samu gurin da za su na haduwa suna tattauna abubuwan da suka shafe su su samu gurin da za su na haduwa dan su tsara yadda za su gudanar da rayuwarsu su samu gurin da za su na haduwa idan yaki ya taso yaya za su shirya mayakan su samu gun haduwa idan suna so su kulla auratayya a tsakaninsu to duk wani abu dai da suke so su gudanar cikin jama'a cikin tawaga darun nadwa anan suke haduwa babban zaure ne da kakan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya gina shi to duk wani abu da ya taso wa Quraishawa na Makka muhimmi wanda akwai buƙatar a nazarce shi a tattauna a kansa to suna haduwa ne a darun nadwa to wannan darun nadwa din mawallafin wannan littafi ya biyo baya da ambatansa a yayin da yayi bayani kan hijirar musulmai wanda suka musulunta ƴan Makka hijrar su daga Makka din zuwa Madina. To bayan ya kammala bayani kan hijrar tasu da kuma jinkiri na hijrar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabinsa mai falala sayyidina Abubakar bisa ga nema daga annabi sallallahu alaihi wa sallama. In ba amince ba mun karanta a baya. Sayyidina Abubakar yana shirin fita hijira, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dan saurara ka. To bayan musulmai waɗanda suka musulunta ƴan Makka sun fita sun yi hijira, wanda suka saura ba su da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama, sayyidina Abubakar, sai kuma masu rauni cikin waɗanda suka musulunta wanda ba su da iko, ba su da dama na yin hijira din. To shine sai ya biyo baya da kulla wannan babi da ya kira shi da darun naduwa. Darun naduwa, kamar yadda muka yi bayani, zaure ne babba da Quraishawan Makka ke haduwa don tattauna muhimmin abu, ko kuma inda wani abu ya taso wanda yana bukata a nazarce shi, a kalle shi, a tattauna a kansa. To a darun naduwa suke haduwa. To me yasa mawallafin wannan littafi ya biyo bayan magana kan hijira da ambaton darun naduwa? To bari mu duba mu ga dalilin da yasa ya biyo bayan ambaton darun naduwa. Yace amma quraishun fa kanu ka annahum usibu bi massi shayatin, fa kanu ka annahum usibu bi massi shaytan حينما طرق مسامعهم مبايعة الأنصار له على الذود عنه حتى الموت. فينزو بايان بياني يا غباتا كان هجرر مسلمي دسك مسلمتا أنان سيكي تيوا أماسو قريشا وانقر مكة فكانوا كأنهم أصيبوا بمس الشيطان. ينينسو idan ka kalle su kai ka ce aljani ne ya shafe su, ka san wanda aljani ya shafe shi zaka ga bayya cikin hayyacinsa, zaka ga bayya a guda nitsuwarsa, zaka ga abubuwan da yake ba normal bane saboda shafan wannan aljani din. To haka yanayin mutan Makka Qurayshawa ya kasance, duk kasan sakamakon yarjejeniyar da aka cimma tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mutan Madina. Shi yasa a nan gurin ya ce ka annahum usibu bi massi shaytan, tamkar aljani ne ya shafe su idan ka kalli yanayinsu. Hina ma taraka masami'ahum mubaya'atul ansari lahu ala dhawdi anhu hatta almaut, yayin da labari ya iske su dangane da mubaya'ar da al-ansar mutan Madina suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan za su ba shi kariya har su mutu iya bakin rayuwarsu, sun lashi takobi, sun dauki alƙawarin ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kariya har zuwa mutuwarsu, ma'ana kariyar da za su ba shi ba iyaka, ba ta da limit, ba na watanni bane, ba na shekara ɗaya bane, ba na shekaru kididdigaggu bane, a iya rayuwarsu, iya rai da rayuwa. Wannan labari da ya iske Qurayshawan Makka ya gigita su, ya firgita su, ya ɗaga musu hankulansu ta yadda abubuwan da suke kai ka ce ba sa cikin hayyacinsu. Wannan yasa suka yi tunani fa dole ne su ɗauki mataki bisa ga wannan yarjejeniya da aka cimma tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mutanen Madina. Domin hakan suna gani babban ƙalubale ne a gare su. Fajtama'a ru'asa'uhum wa qadatuhum fi darin nadwa, lokacin da labari ya iske su na yarjejeniya da aka cimma tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da mutanen Madina, duk da cewar gashi nan ma wasu daga cikin musulmi da suka musulunta ƴan Makka Qurayshawa sun yi hijira, amma Qurayshawan fa ba su sani, domin silalewa suka dingayi kamar yadda muka yi karatu a baya ba kai tsaye suka fito da zimmar za su yi hijira ba duk da cewar akwai riwaya da aka samu duk da riwayar bata inganta ba riwayar tana bayyana cewar sayyidina Umar shi lokacin da ya tashi yin hijirarsa ba a koye yayi ba ya zo jikin ɗakin Ka'aba Allah ya bashi murya ya daga muryarsa ya kutaran Qurayshawa ni Umar dan Kaddabi zan fita daga garin Makka zan yi hijira in koma Madina dan amsa umurnin Allah da manzansa duk wanda yake so mahaifiyarsa ta haifi wani to ya tare ni a hanyar Madina ya rata ta kobin sa ya fita akwai riwaya da ta bayyana wannan amma kuma bata inganta ba amma abin da aka sani galibin waɗanda suka yi hijira daga Makka sun fita ne a asirce ba tare da Quraisha sun sani ba amma ka san abin da ba mutum ɗaya bane yayi ba biyu bane suka yi ba uku ba ba hudu ba ba biyar ba zai wahala duk yanda aka boye shi ya kuya to ko shakka babu mutan Makka Quraisha wannan duk da cewar hijirar ba a yi ta a bayyane ba amma jikinsu ya ba su cewar ana fita daga Makka kuma Madina ake nufa to wannan yasa shuwagabanninsu shuwagabannin Qurayshawa da jagororinsu masu fada aji sai suka hadu a Darun Nadwa wannan shine dalilin da yasa mawallafin littafin yayi wannan babi da ya kira shi da Darun Nadwa Darun Nadwa kuma kamar yadda muka yi bayani zaure ne da mutan Makka ke haduwa dan tattaunawa kan muhimman abubuwa da suka shafe su lokacin da suka fahimci yarjejeniya da annabi ya cimma da mutan Madina kuma wannan na hukunta annabi zai bar garin Makka ya koma Madina din kuma barin sa garin Makka da komawar sa garin Madina wannan babban kalubale ne a gaban su wanda dole su fuskance shi zai iya zama musu matsala mai girma ta fiskoki daban-daban fiskar rayuwa fiskar tattalin arziki fiskar tsaro da aminci duka suna ga wannan zai iya zama musu barazana ta waɗannan fiskoki wannan yasa jagororinsu da masu fada aji cikinsu sai suka haɗu dan su tattauna a Darun Nadwa yaya za su shawo kan wannan al'amari da ya bijiro musu a nan gurin ya ce wahiya daru Qusay ibn Kilab allati kanat Quraysh la taqdi amran illa fiha nan yana mana ƙarin bayani dangane da Darun Nadwa ya ce Darun Nadwa hiya daru Qusay gidan Qusay ne ko kuma gini ne na Qusay Qusay kuma kamar yadda muka sani kamar yadda muka yi karatu a baya ai mun duba nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qusay yana cikin jerin kakanni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kakan manzon Allah na hudu kuma yana da tarihi mai tarin yawa kamar yadda muka yi bayani a baya Allah ya tara masa matsayi da daukaka waɗanda suke masu tarin yawa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay Abdul Muttalib shine kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko Abdullah mahaifinsa kakansa na farko Abdul Muttalib kakansa na biyu Hashim kakansa na uku Abd Manaf kakansa na hudu Qusay shine Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab to Darun Nadwa kakan annabi sallallahu alaihi wasallam na hudu Qusay bin Kilab shine wanda ya gina wannan guri ko wannan zaure yace allati kanat Quraysh la taqdi amran illa fiha zauren da Qurayshawa suka kasance ba sa zartar da wani abu ba sa hukunta wani abu face a cikin darun naduwa kenan zaure ne wanda yake mai muhimmanci gurin Quraishawan garin Makka yatashawaruna ma yasna'una fi amri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hina khafu to yanzu sun hadu a darun naduwa suna shawarwari kan al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da suka tsorace shi yanzu annabi ya zama musu abun tsoro da suna wulakanta shi suna cin zarafin sa suna kiransa mahaukaci suna kiransa boka suna kiransa mawaki sun kira shi da kalmomi iri-iri sun masa izgili kala-kala sun cutar da shi cutarwa iri-iri bayan rasuwar babban sa da kuma matarsa Khadija to yanzu kuma da yake shirin barin garin Makka ya koma garin Madina sun razana sun firgita sun tsorata to a yanzu sun hadu za su tattauna yayi za su shawo kan al'amarin wani irin mataki za su dauka kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da hijirar nan da zai yi kaura da zai yi daga garin Makka ya koma Madina tunda akwai hatsari su a gare su akwai kalubale a gare su to yayi za su yi su dauki mataki akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine abin da ya hada su a darin naduwa yanzu an hada ana so a ji shawarwarin mutane ana so duk wani wanda yake da ra'ayi ya bijiro da shi dangane da mataki da za a dauka kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum na farko yace fa qala qa'ilun minhum sai mai magana a cikin su yace wanda zai bada shawari na farko kenan mai bada shawari na farko zai yi magana zai bada shawarin yadda yake ga ya kamata a yi da manzon Allah dan a kawo karshen wannan kalubale dake fuskantar su na kaura da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yace nukhrijuhu min ardina kai nastariha minhu wannan shawarin mutun na farko ke yace abin da ya kamata mu yi nukhrijuhu min ardina mu fitar da shi daga garin mu nisantar da shi daga garin Makka ya nisanta daga gare mu kai nastariha minhu dan mu huta daga matsalolin sa da damuwoyin sa in muka fitar shi daga Makka to za mu huta da abubuwan da suke ta je kaka dawo a gare mu dangane da Muhammadu wannan mai shawari na farko ke shi a tunanin sa yana ga idan aka fidda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka aka nisantar da shi daga Makka to yana ga za su huta da matsaloli da suke ga suke fuskantar su dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma wannan shawari nasa ya samu karbuwa farufida hadha ar-ra'y wannan ra'ayi sai aka mayar da shi aka ki karbar sa aka yi fatali da shi kenan wannan ra'ayin Quraishawa ba su yi na'am da shi ba ba su karbe shi ba me yasa suka ki karban wannan shawari na farko da aka ba su li'annahum qalu idha kharaja jtama'a li'annahum qalu idha kharaja jtama'at hawlahu al-jumu'u لما يرونه من حلاوة منطقة وعذوبة لفظه wannan shine dalilin da ya hana su karban wannan shawari na farko li'annahum qalu saboda su Qurayshawa dalilin da yasa suka maida wannan shawari da ra'ayi na farko suka ce idza kharaja in har annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita tunda shi mai shawari na farko ya ce a fidda shi daga Makka a nisantar da shi daga Makka to sai suka ce a wannan shawari ba mafita bane wannan shawari ko mun karbe shi hakkar mu ba za ta cimma ruwa ba bukatun mu ba za ta biya ba ba za mu kai gagaci ba menene dalili suka ce idza kharaja in har ya fita daga Makka ijtama'at hawlahu al-jumu'u za a samu dandazo mai yawa da za su je su hadu su bi shi su saurari abin da yake gaya musu kuma su karba ma'ana zai samu mabiya masu tarin yawa in har muka fidda shi muka nisantar da shi daga Makka to ai dama abin nema ya samu zai samu dandazo da adadi mai tarin yawa da za su bi shi su masa mubaya'a, su masa biyayya bisa ga duk umurnin da ya musu kohani. Lima ya raunahu min halawati mantiqihi wa udubati lafdihi, saboda abubuwan da suke gani na daɗin bakinsa, wai annabi yana da daɗin baki, da zaƙin lafazinsa, ta yadda duk wanda zai yi wa magana sai ya gamsar da shi. Duk wanda annabi ya fuskance shi ya masa magana sai ya fuskanta, sai ya gamsar da shi. Haka suka fahimci annabi, kuma tabbas annabi yana da wannan ɗabi'a. Allah ya masa baiwar da in dai zai maka magana to sai ya gamsar da kai sallallahu alaihi wasallama. Allah ya bashi fasaha wajen magana, magana ce wacce wani idan ya tashi zai yi minti goma kafin ya zubota, ko saƙo ne mutum zai yi minti goma kafin ya isar da shi, amma annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin minti ɗaya ko sakan talatin sai ya isar da wannan saƙon, kuma saƙon ya isar duk inda ake so ya isa. Sannan kuma zai isar da saƙon ga jahili da baƙauye, kuma duka su fahimta a lokaci guda, duk da bambanci na fahimta da mai ilimi da jahili da baƙauye da ɗan birni wayayye, annabi zai iya yin lafazi ƙwaya ɗaya kuma dukkansu su fahimta a lokaci guda. To suna ga in har suka fidda annabi sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka, to fa tsuguno bai kare ba da sauran rina aka ba, domin yana da daɗin baki in ji su da faɗa, yana da zaƙin harshe in ji su da faɗa, ta yadda duk wanda ya fuskance shi zai iya gamsar da shi. Wannan zai sa ya samu dandazo da adadi mai yawa da za su haɗu a gare shi. To in kuma suka haɗu a gare shi, su kuma Qurayshawa a nan kashinsu ya bushe. To wannan ya sa aka ƙi karɓar wannan shawari na mutum na farko da ya bijiro da ita. To yanzu an maida wannan shawari, me yasa? Ga dalili. Dalilin shine in muka fidda shi abinda muke tsoro fa zai faru. Zai faru da mu, dan zai samu magoya baya masu tarin yawa da za su haɗu ƙarƙashinsa su yi aiki bisa ga umarninsa. Ba nan kuma duk abin da ya gaya musu za su zartar ba tare da kokonto ko shakku ko tararradi ba a take. Yanzu ana sauraro a ji mai shawari na biyu, a ga shi kuma da wacce zai zo. Wa qala akhar, sai mai shawari na biyu wani daban sai ce shi ga shawarinsa, ya ce nuthiquhu wa nahbisuhu hatta yudrikahu ma adraka ash-shu'ara qablahu min al-maut. Wannan mai shawari na biyu kenan, ya ce shi abin da yake gani matakin da ya kamata su ɗauka a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ce nuthiquhu, mu ɗaure shi mu tattamke shi ta yanda ba zai iya tafiya ba, motsi wannan ba zai iya yi da hannayensa ba, a ɗaure shi. Sannan in an ɗaure shi kar a tsaya iya nan, wa nahbisuhu, in mun ɗaure shi mu kai shi wani guri mu kange shi mu tsare shi ya zama babu wani mahaduki da zai samu damar haɗuwa da shi balle ya rinjaye shi, mu bar shi a wannan guri da muka kange shi ɗin, hatta yudrikahu ma adraka ash-shu'ara qablahu min al-maut, har abinda ya riske mawaƙan da suka zo gabaninsa ya riske shi na mutuwa. Ma'ana a ɗaɗɗaure shi, in an ɗaɗɗaure shi a je a kange shi a tsare shi a bar shi a tsare har ya mutu. Wannan shawarin mai shawari na biyu kenan, shi yana ga in an yi haka to wannan matsala da suke gani take fuskantar su za su huta da ita, inda dama ai matsalar ta su suna gani manzon Allah shine matsalar su. Wannan shawari an karbi wannan shawari, farufida hadha ar-ra'yu kasabiqihi, wannan ra'ayin shi ma an mayar da shi, an ki karbar sa, an yi fatali da shi, an yi watsi da shi. Kenan wannan shawari na biyu bai samu karkuwa ba. Me yasa aka yi watsi da wannan shawari na biyu? Yace li'annahum qalu innal khabara la yalbithu an yablugha ansarahu wa nahnu adra an-nasi biman dakhala fi dinihi haythu yufaddilunahu 'ala al-aba'i wal-abna'i fa idha sami'u dhalika ja'u li takhlisihi wa rubbama jarra hadha min al-harbi 'alaina ma nahnu fi ghinan 'an. Wannan shine dalilin da yasa aka ki karban shawari na biyu. Li'annahum qalu, saboda su Qurayshawa sun ce dalilin da yasa basu karbi wannan shawari na biyu ba. Innal khabara la yalbithu an yablugha ansaru. Labarin cewa mun daure shi, kuma bayan mun daure shi mun kange shi har mutuwa ta zo ta riske shi a kange, wannan labari ba zai tsaya a iya Makka ba, zai watsu har ya isa ga waɗanda suke masu taimakonsa, waɗanda suka shiga addininsa, wanda suka karɓi da'awarsa. Labari zai iske su, in muka aikata wannan aika-aika da shi, labari zai iske su cewa ga abin da muka masa. Yace suka ce wa nahnu adra an-nasi biman dakhala fi dinihi, kuma mun fi dukkan mutane sanin yanayi na duk wanda ya shiga addininsa, ya yake mu'amalantarsa. Haythu yufaddilunahu 'ala al-aba'i wal-abna, duk waɗanda suka shiga addininsa suna fifita shi akan iyayensu da ƴaƴansu da matansu da danginsu. Kana ji mutum za a ɗebi ƴaƴansa a je a kashe su ya zuba ido yana gani? Dole zai ɗauki mataki. Ko a kama matansa a je a kange su, ko iyayensa a je a kange su har su mutu kuma ya sa ido yana gani? Dole sai ya ɗau mataki. To su kuma duk wanda suka shiga addinin Annabi, yanda Qurayshawa suke gani, sun fi fifita Annabi ɗin akan iyayensu da suka haife su, sun fi fifita Annabi ɗin akan ƴaƴansu na ciki su da suka haifa. Saboda haka ba yadda za a yi labari ya iske su cewar ga irin ta'addanci da aka yi wa Annabi, su naɗe kafafunsu su zauna su yi shiru, dole sai sun yi ramuwar gayya. Fa idza sami'u dhalika, in har suka ji wannan labari cewar mu Qurayshawa mun kama Annabi wanda suka yi imani da shi, mun daure shi mun kange shi ya mutu, ja'u li takhlisi, ko shakka babu za su zo don su kwace shi, za su zo su fidda shi daga wannan kangi da muka sa shi a ciki. Ya suka ce wa rubbama jarra hadha min alharbi alaina, hakan ma zai iya jawowa a zo a yaƙe mu. Idan magoya bayansa waɗanda suka shiga addininsa suka ji labarin irin abin da muka masa, to dole za su yi shiri su zo su kwace shi. Ta yi mu kuma mu ce ba za mu ba su ba, to wannan zai iya janyo yaƙi tsakaninmu da magoya bayansa. Ma nahnu fi ghinan anhu, yaƙin da mu a yanzu mun wadata daga gare shi, ba ma buƙatar yaƙi a yanzu. Saboda haka wannan shine dalilin da yasa shawari na biyu suka yi fatali da shi, saboda suna ga duk wani abu da suka yi na takurawa Annabi, na ƙuntatawa Annabi, na ta'addanci wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, labarin ba zai tsaya iya a tsakanin su ba, dole zai fita. Idan ya fita kuwa zai koma ga magoya bayansa, zai koma ga waɗanda suka shiga addinin da ya zo da shi, su kuwa yadda suke kallonsa, matsayinsa a gurinsu ya fi matsayin iyayensu a gurinsu, ya fi matsayin ƴaƴansu a gurinsu. Saboda haka ba yadda za a yi labari ya koma musu na irin ta aika-aika da muke ƙoƙarin yi a kan manzonsu, kuma su zauna su yi shiru su naɗa kafafunsu. Dole ne za su zo don su kwace shi daga kangin da muke ƙoƙarin jefa shi, hakan kuma zai iya jawowa a yaƙe mu, yaƙin da ba ma buƙatarsa a yanzu. Wannan shawari na biyu shi ma bai samu karɓuwa ba, an mayar da shi. Yanzu ana sauraron a ji wane ne kuma yake da wani shawari bayan waɗannan shawarwari guda biyu da aka bayar, waɗanda ana kallonsu a matsayin ba mafita ba ne, shi yasa aka komar da su. Yanzu za a ji shawarin mai shawari na uku. Wa qala lahum taghiyatum, sai shaidaninsu, kangararrensu, bijirarrensu, yanzu zai bada shawarin da kowa zai gamsu da shi. Ɗaya daga cikin su kangararre shedani zai bada shawarin da zai kama kwakwalwa da hankalin kowane ɗaya daga cikin waɗanda suka haɗu a wannan guri ake tattaunawa. Shi shawarin sa shine balna qutuluhu, abin da ya kamata mu yi shine mu kashe shi kawai, kowa ma ya huta. To amma wace hanya za su bi wajen kashe shi? Anan ma akwai damuwa, to nan ma zai kawo shawari na hanyar da za a bi wanda hakan zai sa duk wani wanda zai yaƙe su ba zai iya da su ba. Yace wali namna bani abihi min al-akhdhi bi tharihi, idan mun tashi kashe shi, hanyar da za mu bi wajen kashe shi hanya ce da za mu iya kashe shin mu hana dangin babansa ɗaukan fansa. Su wane ne dangin babansa? Ƙabilar Banu Hashim. Duk wani wanda ya fito da ƙabilar Banu Hashim, waɗannan ana kallonsa a matsayin dangin babansa. To su kuma ‘yan ƙabilar Banu Hashim ba sa taɓa yadda, ba ma ƙabilar Banu Hashim ba, ɗabi’a da al’ada ta Larabawa ba sa taɓa yadda a kashe musu ɗan ƙabilarsu sai sun ɗauki fansa. Sawa’un ɗan ƙabilar tasu da za a kashe musulmi ne ko kafu. To annabi kuma ya fito daga ƙabilar Banu Hashim, ba Hashime ne. To kana ga yanzu Ƙurayshawa za su taru su kashe annabi, ƙabilar Banu Hashim ta zuba ido? Ba za ta yadda ba, dole sai ta ɗau fansa. Wannan kuma zai haifar da yaƙi tsakanin ita ƙabilar Banu Hashim da Ƙurayshawa, duk da cewa ita ma ƙabilar Banu Hashim ɗin ƙabila ce cikin ƙabilun Ƙurayshawa. To amma dai ba za ta yadda a kashe mata ɗaya daga cikin ‘ya’yanta tana kallo ba. To amma a nan gurin shi ya yi ƙoƙarin ba da shawari na hanya da za a bi wajen kashe annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda hakan zai gagari ‘yan ƙabilarsa iya ɗaukan fansa. Wace hanya ce? Yace na akhudhu min kulli qabilatin shabban jalidan yajtami'una amama darihi fa idha kharaja darabuhu darbata rajulin wahidin fa yatafarraqu damuhu fil qaba'il fala yaqdiru banu abd manaf ala harbi quraish kullihim bal yardawna biddiyya. Wannan ita ce hanyar da za a bi wajen kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta yanda in suna ga yana ga in aka bi wannan hanyar, to dangin annabi na kusa ba za su iya ɗaukan fansa ba. Hanyar ya ce na akhudhu min kulli qabilatin shabban jalidan, yadda za mu yi mu duba kowace ƙabila sai mu ɗauki matashi madakin tuwo ƙatoto ƙaƙƙarfa, a duba ƙabilar Banu Taim sai a zaɓo matashi ƙato ƙaƙƙarfa, a duba ƙabilar Banu Adi a zaɓo matashi ƙarƙarfa, a duba ƙabilar kaza a zaɓo matashi, a duba ƙabilar kaza a zaɓo matashi. Haka sai a tara matasa masu tarin yawa cikin matasan ƙabilu daban-daban daga ƙabilar Ƙurayshawa. Idan aka haɗa matasa daga ƙabilu daban-daban, aƙalla a ce ƙabilu guda goma, kowace ƙabila a zaɓo matashi daga gare ta, wannan ƙabila a ciro ƙatoton matashi ƙaƙƙarfa, wannan ƙabila ma haka, wannan ƙabila ma haka, wannan ƙabila ma haka, sai an tara kamar misali matasa guda goma. Wannan matakin farko ke. Idan aka tara matasa guda goma ƙarfafa daga ƙabilu daban-daban, to abin da za a yi shi ne yajtami'una amama dari, waɗannan matasa sai su je su haɗu a gaban gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, a ƙofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna jiran fitowar manzon Allah. Fa idza kharaja, idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa kafarsa ya fito daga gidansa, dama annabi in ya fito daga gidansa zai tafi Madina ne, zai kaura, zai bar garin Makka. Waɗannan matasa su je su kasa, su tsare, su tsaya a kofar gidansa, su ne a nan su kwana an. Yana sa kafarsa yana fitowa daga cikin gidansa, darabuhu darbata rajulin wahidin, in sun tashi dukansu su ɗaga hannunsu a tare, kowanne ya kai masa duka da makaminsa a tare a lokaci guda tamkar dukan mutum ɗaya. A nan gurin fa yatafarraqu damuhu, sai jininsa ya wawwatsu, ba wai jini ya fantsamu ba, a'a, ba za a ce mutum ɗaya ba ne ya kashe shi. Yanzu ka ga mutum ɗaya ne ya kashe shi, an san wannan mutum ɗayan a kansa ne za a ɗauki fansa ko a ƙabilarsa. To amma yanzu mutane ne daban-daban, kusan kimanin mutane 10 su ne za a ce sun kashe shi. Kaga yanzu nauyin kisarsa ya rabu a ƙabilu daban-daban, shi ne ma'anar fa yatafarraqu damuhu, sai jininsa ya rarrabu, ma'ana ya zama wannan ƙabilar tana da alhakin kashe shi, wannan ƙabilar ma tana da alhakin kashe shi, waccan ƙabilar ma tana da alhakin kashe shi, saboda an taro ƴaƴan ƙabilu daban-daban. Sai zamanto yanzu nauyin kisan annabi ya rabu cikin ƙabilu masu tarin yawa. To idan ya zamanto yanzu ƙabilu ne masu tarin yawa, fala yaqduru banu abd manaf ala harbi quraish, to anan fa ƴan ƙabilar abd manaf, dangin annabi sallallahu alaihi wasallama na kusa, ba za su iya yakan dukkan ƙabilun quraishawa ba, sun musu yawa. Bahaushe yana cewa sarkin yawa yafi sarkin ƙarfi. Duk ƙarfin dangin annabi sallallahu alaihi wasallama mafi kusa, ba za su iya fuskantar ƙabilu daban-daban masu tarin yawa ba. To wannan ita ce hikimar da ta sa shi wannan mai ba da shawari ya ba da wannan shawari, cewa a wannan ƙabilar a ciro matashi karfa guda, wannan ƙabilar ma haka, wannan ƙabilar ma haka, waccan ƙabilar ma haka, waccan ƙabilar ma haka, a tara matasa ƙarfafa daga ƙabilu daban-daban. In sun zo kisan annabi sallallahu alaihi wasallama, su ɗaga hannu a tare, su sauke a kansa, su masa duka kamar mutum ɗaya ne ya dake shi, ta yanda in ya mutu zai zamanto nauyin kashe shi bai taƙaita a kan ƙabila ɗaya ko mutum ɗaya ba, ya watsu cikin ƙabilu daban-daban. To wannan kuma zai sa su danginsa mafi kusa su gagara ɗaukar fansa. To idan suka gagara ɗaukan fansa, mai za a je zuwa gare shi? Bal yardawna biddiya, abinda za su yadda da shi dole su yadda da diya, dole ƴan ƙabilun nan su haɗo diya su ba su haƙura. Amma idan suka ce za su ɗauki fansa, wannan na nuna kenan, na hukunta kenan, za su yaƙi duka ƙabilun nan, kuma ƙabilun sun fi ƙarfinsu. Wannan shi ne shawari da mai ba da shawari na uku ya bayar. Yana ga a kashe annabi a huta, kuma hanyar da za a bi wajen kashe annabi sallallahu alaihi wasallama, kar a tura masa mutum ɗaya ya kashe shi ko biyu, a tura masa mutane masu tarin yawa, su ma kar ya zamanto sun fito daga ƙabila ɗaya, a ya zama mutanen da za a tura sun fito daga ƙabilu mabambanta, ta yadda idan suka je suka kashe shi, ba za a iya ɗaukan fansa ba, dube da cewa ba ƙabila ɗaya za a tuhuma ba, ƙabilu da yawa za a tuhuma. Wannan zai sa su dole ne su haƙura da karɓar diya. To da suka ji wannan shawari, fa aqarru hadha ar-ra'ya, wannan ra'ayi sai suka tabbatar da shi, kowa ya ji ya gamsu da wannan ra'ayi. Wannan ra'ayi sai kama hankalin duk wani wanda ya halarci wannan mitin da aka yi a Darun Nadwa. Yanzu sun cimma matsaya, matakin da za su ɗauka a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne su kashe shi. Idan suka kashe shi kafin ya yi hijira, suna ga sun huta da matsala. Hanyar kuma da za su bi wajen kashe shi, za su zaƙulo matashi daga wannan ƙabilar ƙarfa, daga wancan ƙabilar ƙarfa, ƙabilu daban-daban, sai a tara matasa su zo su zauna su jira fitowar annabi sallallahu alaihi wasallama daga gidansa, yana fitowa su yi kansa, su masa duka guda tamkar mutum ɗaya ne ya dake shi, ta yadda ɗaukar fansa zai zama ya gagari waɗanda suke makusantansa, dole su yarda da diya. Ya ce haza makruhu, wannan shi ne makircinsu a mitin ɗin da suka zauna suka yi. Walakin iradatullahi fauka kulli irada, sai dai nufin Allah subhanahu wa ta'ala na saman dukkan wani nufi da ka sani a duniya. duk wani wanda yake da nufi to nufin Allah na sama da nasa. Saboda haka wannan mugun nufin su kenan. Amma nufin Allah subhanahu wa ta'ala yana sama da nufin su. Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makiri. Wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makiri. Sun zauna sun kulla makirci. Sun kulla kaidi, sun shirya makirci, amma Allah madaukakin sarki shi ma yayi nasa. Allah bai kyale su ba. Ba zai bar annabinsa a tozartar da shi ba. Ba zai bar annabinsa a tabar da shi ba. Subhanahu wa ta'ala. To anan da suka yi wannan shiri nasu, na kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kuma ga hanyar da za su bi wajen kashe shi. فأعلم نبيه بما دبره الأعداء في سره. الله سبحانه وتعالى سيسنر da manzansa dangane da abin da makiya suka tsara suka shirya a asirce. Annabi bai sani ba. Wannan ƴan uwa na nuna mana annabi bai san gaibu ba. Saboda wannan makirci da Quraisha wannan suka zauna suka yi da annabi ya san gaibu. Da kafin su kare ma ya san abin da suka kulla. Amma kasantuwar annabi sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba, gashi sun zauna sun tsara sun shirya, amma annabi bai san me aka tsara. Annabi bai san me aka shirya ba, saboda bai san gaibu ba. Waye san gaibu? Allah. Allah alimul ghaibi. Ya san abin da suka kuya suka yi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhu wala khamsatin illa huwa sadisu wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Babu abin da mutane guda uku za su haɗu su tattauna ba tare da wani na hudu ya sani ba sai Allah subhanahu wa ta'ala. Duk abin da kuka taru kuka tattauna ku biyu, to ku sani cewa Allah ya san abin da kuka tattauna. Ku uku kuka haɗu, to Allah ya san abin da kuka tattauna. Ku hudu kuka haɗu, Allah madaukakin sarki yana sane da abin da kuke tattauna. Saboda haka wannan mitin da Quraisha suka yi, sun dauka cewa ba wanda zai sani banda su da suka zauna suka yi, ba su san Allah ya sani. To sai Allah madaukakin sarki ya sanar da manzansa sallallahu alaihi wa sallama cewa Quraishawa sun haɗu sun tattauna akan hanyar da za su bi su dauki mafita akan ka, sannan kuma abin da suka cimma matsaya akai shine kawai su kashe ka. Kuma hanyar da za su bi su kashe ka shine su zakulo matasa daga kabilu daban-daban su sanya su su aiwatar da wannan aika-aika na kisa din. To a wannan gabar Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya labarta wa manzansa irin wannan shiri na Quraishawa, wa amarahu bil lihaqi bidar hijrati, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci manzon sallallahu alaihi wasallam ya fita kawai a take a yanzu ya tafi garin hijirarsa, garin Madina kenan, kar ya bata lokaci, kar ya yi wata kenan. Wannan makirci nasu da suka shirya ba za su yi nasara ba, saboda Allah ya san abin da suka shirya. Su kuma sun dauka annabi sallallahu alaihi wasallama bai sani ba. Za su Allah ya umurce shi ya fita ya tafi garin Madina. Bidarin fiha yanshurul islam wa yakunu fiha li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al-izzatu wal mana'atu. Annabi ya fita ya tafi garin da musulunci yake ta yado yake ta watsuwa. Annabi ya fita ya tafi wannan gari, ma'ana garin Madina. Wa yakunu fiha li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama al-izza wal mana'a. Sannan kuma wannan gari da annabi zai hijira ya tafi, annabi zai zama yana da ɗaukaka kuma yana da kariya wacce take ta musamman. wa hadha min alhikmati bi makan, wannan hikima ce wacce ta kai kololuwa, hikima ce wacce take mai girman gaske. Fa innahu law intashara alislam bi makkata laqala almubghiduna inna quraishan aradu mulka alarab fa'amidu ila shakhsin minhum wa au'azu ilayhi an yad'i hadhihi ad-da'wa hatta takuna wasilatan linayli ma'aribihim. Allah madaukakin sarki bisa hikima irin tasa bai hukunta addinin musulunci ya watsu yayi yado a cikin garin Makka, sai Allah ya hukunta a wani gari daban musuluncin zai je ya watsu, can ne Annabi sallallahu alaihi wasallama zai je yayi da'awarsa ina garin Madina. Wace hikima ce ta sa Allah yayi wannan hukunci? Hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki yayi wannan hukunci, ai shi Annabi sallallahu alaihi wasallama ba Quraishi. To idan Allah madaukakin sarki ya hukunta Quraishawa suka karbi da'awar Annabi suka shiga musulunci, da yawa daga cikin mutane za su munana wa da'awar Annabi zato, za su ce ai Quraishawa suna so su samu daukaka, suna so su samu matsayi, wannan yasa suka bi hanya da za ta sa su samu wannan daukaka da matsayin, shine su umurci ɗaya daga cikinsu ya ce shi manzo ne, ya ce shi Annabi ne, ya kira mutane zuwa ga abin da ya zo da shi, wannan zai sa a kamba mashi a ɗaukake shi, da haka su kuma Quraishawa sai su samu ɗaukaka. To sai Allah bisa hikima irin tasa bai hukunta addinin musuluncin ya watsa a garin Makka ba, saboda tuhuma da za ta iya zuwa na da'awa Annabi, tuhumar da'awa Annabi da za a iya yi a ce ai wannan da'awar da Annabi yake yi yana yi ne don ya samu ɗaukaka da shi da 'yan ƙabilarsa. To sai Allah ya hukunta 'yan ƙabilar tasa sun fi kowa yaƙar da'awar tasa. Kaga duk wani mai hankali idan ya kalli da'awar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kalli yanda 'yan ƙabilarsa Quraishawa ke fito na fito da da'awar tasa, zai fahimci cewar babu wani abu da Annabi ke nema na matsayi. Tunda me yafi a ce kana zaune lafiya da danginka? Me yafi a ce kana zaune lafiya da 'yan ƙabilarka? Me yafi a ce kana zaune lafiya da 'yan garinka? Ai ba abin da yafi wannan daɗi. To saboda haka duk wanda ya duba ya ga yanda Annabi ke ɗauki ba daɗi da 'yan garinsa, garin da ya taso babu wani gari da ya sani ban da shi, yake ɗauki ba daɗi da 'yan ƙabilarsa, yake ɗauki ba daɗi da waɗanda ya san su suka san shi tun yana ƙanƙani, to duk wanda ya kalli wannan zai san cewar wannan abin da Annabi ya zo da shi ba wai wata ɗaukaka yake nema ba, ba wai wani matsayi yake nema ba, inda ɗaukaka yake nema ya nema ta ɓangaren danginsa, 'yan garinsa, 'yan ƙabilarsa, gabanin ya fita ya nema a waje. Wannan na daga cikin hikimomi da suka sanya Ubangiji subhanahu wata'ala bai hukunta da'awar Annabi ta samu karɓuwa a Makka ba, bai hukunta da'awar Annabi ta samu karɓuwa gurin Quraishawa ba, suka yi ta fito na fito da ita, daga ƙarshe ma suka yi yunƙurin kashe shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, ta yadda suka zamanto abokan gaba mataki na farko wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, masu tsananta gabansu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To wannan ƴan uwa shine kawo mu bayani dangane da babin da mawallafin wannan littafi ya kulla, wanda ya kira shi da Darun Naduwa. To babin da zamu je gare shi shine hijratul Mustafa sallallahu alaihi wa sallama, hijrar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Nan kamar share fage akai, mutanen Makka sun zauna sun yi shiri na yadda za su je su kashe Annabi sallallahu alaihi wa sallama, Quraishawa, gabanin Annabi ya fita ya hijira. Shirin nan da suka yi sun yi shi ne a asirce a ɓoye, sun dauka ba wanda ya sani, basu san Allah ya sani. Allah kuma ya banka dewa manzansa sallallahu alaihi wasallam, bayan ya banka de masa kuma ya umurce shi ya fita daga Makka ya koma Madina atake. To wannan babi da zamu shiga, tunda yanzu Allah ya yi umurni wa annabi ya fita, a baya lokacin da sauran musulmai suke fita daga Makka, me yasa annabi bai fita ba? Saboda Allah bai masa umurni ba. Annabi baya aikata wani abu sai da umurnin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yana jiran umurnin Allah. To yanzu kuma da mutanen Makka suka yi meeting, suka tattauna Quraishawa akan su kashe shi, kuma ga hanyar da za su bi su kashe shi, to anan sai Allah ya masa umurni ya hijira din. To yaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasance? Wace hanya ya bi wajen yin hijirar? Wannan aniya ta Quraishawa, kokarin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a karsu ta cimma ruwa. Waɗannan su ne abubuwan da za a duba ƙarƙashin wannan babi, hijiratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. To duk da cewar muna da ɗan sauran lokaci amma ba yawa, idan muka shiga wannan babi ba za mu ɗauki wani abin a zo a gani ba, lokaci zai ɗaga mana hannu. To abin da ya fi dacewa shi ne mu dasa aya a wannan gaɓar har sai Allah maɗaukacin sarki ya kai mu majalisi na gaba. Idan muka zo sai mu shiga sabon wannan babi ta yadda karatun zai tafi bai ɗaya. To amma abu na ƙarshe da za mu yi tsokaci a kansa, idan muka kula da yadda waɗanda suka musulunta suka dinga fita suna yin hijira bisa ga umarni na Allah subhanahu wa ta'ala, amma manzon Allah bai fita ba har sai lokacin da Allah ya masa umarni, sa'an nan ya yi yunƙurin fitan kamar yadda za mu zo mu gani a babin da za mu karanta in Allah kai mu mako mai zuwa. Za mu fahimci cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da yake aikatawa sai da umurnin Allah. Shi yasa Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya furta sarransa. Duk abin da kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya furta, wahayi ne aka masa. To ƴan uwa, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai dakata daga aikata wani abu har sai ya samu umurni daga Allah, wane ne yake da matsayin da zai iya gaban kansa ya aikata abin da ba Allah bane ya umurce shi? Wane ne yake da matsayin da zai iya aikata wani abu bai samu ba daga umurnin Allah, bai samu ba daga umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Wane musulmi ne yake da wannan rigar? Idan manzon Allah ya zama ba shi da irin wannan rigar na ya aikata abin da ya ga dama sai da umurnin Allah, to waye isa ya bugi kirji cewar shi yanzu zai iya aikata abin da ba umurnin Allah ciki, babu umurnin manzon Allah ciki, babu wannan mahaluki? Duk kuma wanda ya bugi wannan kirji ya cewar zai iya aikata abin da babu umurnin Allah ciki, babu umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ciki, wannan shine dan bid'a. Wannan shi ake kira dan bid'a, kuma aikin sa komamme ne, ba karbabbe bane gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Shine ma'anan fadin annabi sallallahu alaihi wasallama, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Duk wanda ya aikata wani aiki babu umurnin mu cikin, an mayar masa da kayan sa. Annabi duk da matsayin sa a gurin Allah, kasantuwar sa manzo na Allah, gabanin ya aikata aiki sai ya samu umurni daga Allah. To kai kuma wane ne kai da kake da ikon aikata wani abu ba tare da umurni daga Allah ba, ba tare da umurni daga manzon Allah ba? Wannan ƴan uwa zai nuna mana illa da mugunyar bid'a. In har manzon Allah a matsayinsa da yake da shi a gurin Allah yana jan ƙafa
yana saurarawa wajen aikata abubuwa sai ya samu umurni daga Allah, waye isa ya aikata wani abu ba tare da umurni daga Allah? Ko shakka babu musulmin kirki ba zai aikata wani abu ba face abin da ya tabbata Allah ne ya umurce shi, ko kuma manzansa ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya umurce shi? Abubuwan da muka faɗa na dadai, Allah ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.